ci gaba da karatun littafin Ma'aqidatul Dahawiyya, inda yake Imam Dahawi yake bayani dangane da aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Karatunmu na ƙarshe mun tsaya dangane da bayani game da ceto, ko cewa ceto gaskiya ne. Mun ji ma'anar ceto da kuma kashe-kashensa guda takwas. Ceto ya kusa kashi takwas, ko da dai sauran bayanin da ya shafi ceto. To yau za mu tashi wata gaba kuma. Yace wal mithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala, hakan ga kuma alkawari wanda Allah madaukaki ya rike shi, min bani Adam, ga bani Adam wa dhuri, min Adam, daga Adam wa dhuriyatihi, da zuri'arsa, haqqun, gaskiya ne alkawari wanda Allah ya rike shi ga babanmu annabi Adam, da kuma mu zuri'a Adam. To wannan alkawarin gaskiya ne. Imam Dahawi yana magana ne dangane da alkawari wanda Allah ya rika ga ƴan Adam duka, da bakin shi ubanmu annabi Adam har zuwa ga mu zuri'a ta duka ƴan Adam duka, musulmin su da kafiran su, na kware da miyagu, duka Allah tabaraka wataala ya rike alkawari da su. Yaushe ne Allah ya rike wannan alkawarin? Allah ya nuna tun suna cikin tsatsun uwayensu, tun mutane suna cikin tsatsun ubansu annabi Adam, duk zuri'ar da annabi Adam da Allah zai halittawa, Allah ya fishe ta da cikin tsatsun annabi Adam, ya aza su nan gaban annabi Adam, sai ya hada su da su ƴan Adam da uban nasu Adam, sai ya yi alkawari da su akan me, cewa lalle ni ne ubangijin ku, ku bauta mini ni kadai. Yayi alkawari da su, ya rike alkawari da su akan tauhidin uluhiyya da rububiyya. Kun fahimta? Hakan ga dai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin wasu ayoyi da kuma hadisai ingantattu. To shine Imam Dahawi yake kawo ce wannan alkawarin gaskiya ne. Ina ganin kila shine Aliyu na Mangika magana cikin infiraji, inda yake cewa tun kana cike kun yi zance, kai da Rabbul Arshi ka ce za ka bi shi kafu, amince da ibada ce ba kai musu ba, ka riko wa'adi ga Allah, za ka yin azumi da sallah, hajji, zakka ga kasala, ta tsare ka cikin jahala, ba ka nemi sani ga maluma ba. Ina ganin wannan alkawarin shine Aliyu na Mangi yake nufi, ko? To me nuna muna wannan alkawari, me tabbatar da wannan alkawari, ko ina dalili yake game da wannan alkawari cikin alqur'ani da kuma hadithun? Nace muku duk aqidojin da ahlus sunna sun ka kudurta sun samu su ne cikin alqur'ani da kuma hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi magana wannan alkawarin cikin suratul a'rafi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina. Ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh akhadha rabbuka, ka tuna kai annabi sallallahu alaihi wasallama, ko ka ambata mu al'ummarka, lokacin da ubangijinka yayye riko min bani Adam ga ƴan Adam duka, kaga ba ga shi Adam ɗaya ba, ga ƴan Adam duka, min zuhurihim, ta bayayyakin su, ma'ana tun suna cikin bayayyakin mahaifansu, kowane ɗan Adam Allah ya yi wannan alkawari da shi lokacin da yake cikin tsatsin mahaifinsa, ko zuriyatahum, ga zuri'arsu, da su ƴan Adam da kuma sauran zuri'ar da za su biyowa baya, Allah ya rike alkawari. Wa ashhadahum ala anfusihim, ya shaidar da su akan kawunansu, cewa mi alastu bi rabbikum, cewa ba ni ne ubangijinku ba, kamar yana son ya nuna musu cewa ku shaida cewa ni ne ubangijinku. Qalu bala, sun ka ce eh Allah, mun shaida, shahidana, mun yi shaida cewa kai ne ubangijinmu. Kaga ashe tunda mun shaida kai ne ubangijinmu, kai ne abin bautawarin, ba za mu bauta ma kowa ba sai kai. Kun fahimta? shine alƙawarin da Allah tabaraka wata'ala ya rika ga ƴan Adam tun suna cikin bayyakin uwayensu, yace min zuhurihim, tun suna cikin bayyakin uwa, ma'ana tun suna cikin tsatsun mahaifinsu. Allah ya rike wannan alƙawari cewa za su shaida cewa Ubangiji shine Ubangijinsu, kaga shine abin bautawarsu, kuma shine mamallakinsu, kuma shine ya halicce su. Qalu bala, sun kace eh shahidna, mun yi shaida akan haka. Sai Allah ya ce mun rike wannan alƙawarin ne da ku tun kafin ku tai duniya, tun kuna cikin tsatsun mahaifanku. An ta kulu, domin kada ku ce yawmal qiyamati, ranar qiyama, inna kunna an hadha ghafilin, lalle mu mun zan rakkananu game da wannan alƙawarin. Yanzu akwai wanda bai cewa ba ai da shi ba, akwai wanda bai cewa bai sani ba, an rike wannan alƙawarin da duk ɗan Adam. Don haka wanda ya zo ya walwale shi ya wafa, man nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi, to walwale waye, amma dai bai cewa bai sani ba. Kun fahimta? To wannan shi ne alƙawarin, kaga ashe ya zo cikin nassin Alƙur'ani. To hakan gabancin ayoyi Alƙur'ani kuma hadisai masu yawa ingantattu sun yi bayani game da wannan alƙawarin. Daga cikinsu hadisin farko, akwai hadisin da Imamu Ahmad ya fitar, hadisi ne sahihi. Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami'u Saghir da kuma Silsilatul Ahadith As-Sahiha, hadisi mai lamba 1623 na sahiha. Hadisin da Imam Ahmad ya fitar, hadisin ɗan Abbas, yace an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karɓi wannan hadisin daga ɗan Abbas, yarda Allah tabbata gare su, annabi sallallahu alaihi wasallama qala, shi ko ya karbo daga annabi, annabi ya ce inna Allah akhadha al-mithaq, lalle Allah ya rike alƙawari, min zahari Adam, daga bayan annabi Adam alaihi salam, ga baya me baya tsatso ya rike alƙawari, min zahari Adam, daga bayan annabi Adam, ma'ana ga tsatsan annabi Adam, zuri'ar da a cikin tsatsan annabi Adam. Bin Uman, a wani wuri da ake kira Nu'man, sunan wuri ne yawma arafa, ta ranar arafa, yaushe an kai wannan alƙawarin, a ina an kai wannan alƙawarin, kuma yaushe an yi shi a Nu'man. Nu'man yana can kusa ga arafa, sunan wuri ne. Sannan yaushe an kai shi? Ranar tsaye, daidai da ranar da ake tsayuwa arafa. Yaushe ake tsayuwa arafa? Tara ga watan Zulhajji. Kun fahimta? Fa akharaja, sai Allah ya fitar min sulbihi, daga tsatsan annabi Adam, shine zaharun na cikin hadisin, min zahari Adam, Allah ya fitar daga tsatsan annabi Adam kulla zuriyatin, duk ƴaƴa zara'aha da shi Adam zai haife su. Wala qadara ana li jahannama kaseeran min al jinn wal insi, to inda ba su jin magana ko, to Allah ya tsare mu. Yace fa akharaja min sulbi Adam, sai Allah ya fitar daga tsatsun annabi Adam zuriyatan, zuri'a zara'a da zai halicce su, shi Allah zai halitta duk zuri'ar da Allah zai halittawa, sai ya fitar da ya fito da su daga tsatsun Adam. Fa nasaraha, sai Allah ya watsa halitta gaba ne da gaba gare shi Adam, an ka fito da halitta duk da zai halittawa daga tsatsunai, ya watsa su nan gaba gare shi Adam, kaga gaba gare an kai ko gaban ƴaƴansa. Thumma kallamahum, sannan Allah ya yi magana da su ƙubulan gaba da gaba, ba interpreter, ba ta hanyar wahayi ba, ƙubulan ya yi magana da su gaba da gaba. Qala, ya ce alastu birabbikum, ba ni ne Ubangijinku ba, kamar dai yadda aya ta ce wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kaga shi ma hadisin haka ya ce ko, ya yi magana da su zuri'ar Adam tare da babansu annabi Adam, ya ce alastu birabbikum, ba ni ne Ubangijinku ba. Qalu bala, sun kace eh kai ne ya Allah, shahidana, mun yi shaida akan haka. Ila qauli, har dai zuwa ga fadar Allah da ya ce mubdiluna, alastu birabbikum, qalu shahidana, an ta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina aw ta qulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtaluna, shine yace la qawlihi mubtaluna. Kun fahimta? Ka gani, yace wa rawahu an-nasa'i aidan ibn jarir wa ibn abi hatim wal hakim fil mustadrak wa qala sahih al-isnadi wa lam yukharrijahu, amma bukhari da muslim su yaddace haka yake, hadisi ne sahihi. Me wannan hadisin ke karantarwa? cewa Allah tabaraka wa ta'ala tun gabanin ya halicci ɗan Adam tun suna cikin tsatsin ubansa Annabi Adam duk zuri'ar da Allah ke so halittawa to Allah sai da ya fito da ita daga cikin tsatsin Annabi Adam ka ga nan cikin tsatsin Annabi Adam ko yace inna Allah akhadha al-mithaqa min zahri Adam alayhi salam kaga daga tsatsin Annabi Adam an ka fito da su duk zuri'ar da Allah ke so halittawa ta hanyar Annabi Adam sai ya rike alƙawari da su kaga ashe kenan wannan alƙawarin gaskiya ne kun fahimta sai hadisi na biyu ce warwal imamu ahmad aidan har yau dai imamu ahmad ya fitar ba shi ya fitar da na dazu ba ko wannan na biyu shi ya fitar da shi har yau dai imamu ahmad ya fitar da hadisi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daga umar dan khattab wancan daga dan abbas wannan kuma daga sayyidina umar annahu su'ila an hadhihi al-aya ce cewa shi sayyidina umar an tambaye shi ga dangane da wannan ayar wanda Allah ka cewa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to wani ya tambaye sayyidina umar dangane da wannan ayar fa qala sai umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila ana naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma an yi mishi tambaya game da ita fa qala yace inna Allah khalaqa adama alaihi salam ma'anar ayat shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam thumma masaha zahrahu sanna Allah ya shafi bayan Adam ina ne bayanai min zahrihi ina ne bayanai ga kunkuru na inda tsatso yake ko sanna Allah ya shafi bayan annabi Adam bi yaminihi da hannunsa na dama shi Allah ashe Allah yana da hannun dama mun yi shi baya kuma biyo ne kuma dukkan su dama ne to sai ya shafi bayan annabi Adam bi yaminihi da hannunsa fastakharaja minhu dhuriyatan sai ya fitar da duk zuri'ar da Adam zai haifuwa daga gare shi duk an ka fito da zuri'ar Adam kaga sun muni kenan ko su ku da sauran mutane duka qala sai Allah ya ce khalaqatu ha'ula'i waɗannan zuri'ar da na fito shafar farkon da Allah ya wa bayan annabi Adam zuri'ar ta fito yace khalaqtu ha'ula'i na halicci waɗannan ne lil jannati domin aljanna waɗannan sune ƴan aljanna Allah ya sa muna cikin su wa bi amali ahli aljannati ya'maluna kuma za su yi aiki ne in sun ka tayi duniya da aikin ƴan aljanna thumma masaha zahrahu sanna Allah ya saki shafar bayan annabi Adam kuma shafa ta biyu fastakharaja minhu zuriyatan ya ko bi fitar da wasu zuri'a kuma na biyu wa'anga ba mu cikin su ƴan Allah ya so qala sai Allah ya ce khalaqtu ha'ula lin-nar su ku waɗannan na halicce su ne domin wuta Allah ya kare ku wa bi amali ahli an-nar ya'maluna kuma za su yi aiki ne da irin aikin yan wuta fa qala rajulun da annabi ya faɗi haka sai wani mutum cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah fa simal amal to tunda haka ne Allah ya riga ya halicci yan aljanna ya kebance ta ya kebance saboda ita ya halicci yan wuta ya kebance saboda ita to dan me muka aiki sallan me muka yi da azumi fa simal amal aikin me muka yi to Allah ya riga ya kebance yan aljanna ya kebance yan wuta afala natakilu bi amalina cikin wani hadisi ba za mu dogara afala natakilu bi kitabina wannan rubutu da Allah an rubuta yan aljanna ba za mu dogara ga wannan rubutun ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya idza khalaqa al-abda lil jannati in ya halicci bawa domin aljanna ista'malahu yana sa shi aiki bi amali ahli aljanna da irin aikin ya aljanna aikin nan shi zai zama sababi ya samu rahama Allah wanda za a kai shi aljanna saboda ita sai Allah ya daidaita sai ga aikin ya aljanna shi ma da kai ne he cannot help it duk wanda ya so ya bari bai iya bari haka Allah ka so dai kun fahimta hatta ya mutu ala amalin hayya mutu akan aiki min amali ahli aljanna da cikin aikin ya aljanna sai ko ya shige fa yadkhulu bihi aljanna sai ya shiga aljanna sababi ya aikin nan kun fahimta wa idza khalaqa al-abda lin-nar in kuma ya halicci bawa domin wuta ista'malahu sai Allah ya sanya shi aiki bi amali ahli an-nar da aikin yan wuta duk wanda haka sun ka taro shi bai taruwa kun fahimta hatta ya muta hayya mutu ala amali akan aiki min amali ahli an-nar da cikin aikin yan wuta fayadkhulu bihin nar sai ya shiga wuta ko saboda shi kaga ashe abin rubutacce ne kenan ko warawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn abi hatim wa ibn jarir wa ibn hibban fi sahih duk waɗannan sun rawaito wannan hadisi ne sahihi kun fahimta sai dai riwayar Tirmizi da farko Albani ya da ifanta ta da wancan ƙarin da yazo cewa Allah zai shahi baya ne da hannu ne amma daga baya ya samu mata sheda ya kyautata ta don haka hadisin dai hadisi ne sahi shi ma wannan me yake karantarwa kamar abinda hadisin farko da ayat da mu ha karanta ke karantarwa cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana fitowa da zuri'a ƴan adam da kaga hadisin farko ko hadisin farko yace daga tsatson adam shi ma wannan na biyu yace yana fitowa da su daga tsatson adam sai Allah ya ba su wannan sheda ba ni ne ubangijin ku ba sai kai ne ubangijin mun shede haka kun fahimta to wannan alƙawarin ne imamu dahawi ke son ya nun duk wanda an musulmi na kirki dole na ya tabbatar da wannan alƙawari gaskiya ne an rike wannan alƙawari to tunda alƙawarin ya tabbata cikin alqur'ani da hadisi ingantattu mun rage namu mai riko da shi mai yadda da shi ko mai riko da shi mai aiki da shi Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala sun ka ce eh kai ne ubangijin mu shahidana kuma mun yi sheda akan haka ashe tunda mun tabbatar da Allah ubangijin dole mu tafi tsayin bauta mai to mai shi dai in mun ka bauta mu wani tare da shi wanda shi ba ubangiji bane kaga ba mai da yaya ba kun fahimta don haka ayat da hadisan suna karantar da bauta mu Allah shi kadai to Allah ya shiryar da mu sai hadisi na uku shi ma hadisin shi ko hadisin Tirmidhi an Abi Hurairata an karbo shi daga Abu Huraira kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace lamma khalaqa Allahu Adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam masaha ala zahiri sai Allah ya shafi ban Adam tsone kenan ko nan ga kunkuru nai sai Allah ya shafe shi fasa kada min zahiri sai ya fado daga baya nai kullu nasamatin duk wata halitta huwa khaliqu hada shi Allah zai halitta ta min zuriyati da cikin zuriya Adam ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama duk zuriyar da Allah zai halittawa dangane da annabi ta hanyar annabi Adam sai duk sun ka fado da cikin tsatson annabi Adam ko waja'ala baina aynai kullu insanin waja'ala baina aynai kullu insanin sai ya sanya gaban kowane gaban idanun kowane mutum minhum da cikin su wabi san wani irin haske wani irin walqiya min nurin na haske gaban idanu ina ne gaban idanu gagoshi gagoshin kowanne mutum da cikin su sai ya sanya wani walqiya na haske thumma ardahum ala adam sannan sai ya gitta wadannan zuri a shi Allah ya gitta su ga annabi adam fa qala yace ai rabbi sai adam yace ai rabbi ya ubangiji man haula wadannan su wane ne qala sai Allah yace haula zuriyatu ka wadannan zuri'ar ka ne wanda zaka haihuwa fara rajulan minhum sai annabi adam ya ga wani mutum daga cikin su fa ajabahu wabi su ma bayan ayyadai ainihi walqiyad da an gaban ido ne walqiyad da an gagoshi ne sai ta kayatar da annabi adam yana kyalli kwarai ya hina saura kenan ko fa qala sai adam yace ai rabbi ya ubangiji man hara to wannan wanda walqiya tai ta he ta kowa wane ne qala Allah yace hada rajulun min akhiril umma wannan wani mutum ne da cikin karshen al'ummomi can karshe za a yi ne min zuriya take da cikin zuriyarka yuqal lahu dauda ana ce mai dauda annabi dauda kenan ashe kaga kenan cikin jerin gwanon annaba annabi dauda yana cikin annabin baya to kadi ba tun zamanin annabi dauda abu ya zo karshe a ka annabi an ka annabi Muhammad yau ko wuce annabi Muhammad shekara nawa don haka anything can happen anytime in ku shirya in kakku shirya kaji yau an ka ce kowa ya kwashi kaya ne ba mai tsayi ko da yake ran juma'a na ko daga juma'ar da attahe ko mai bi mata ko mai bi mata Allah da ya sani anytime dai Allah na iya terminating din duniya to yace hada rajulun min akhiril umam wannan mutum ne da cikin karshen al'ummomi min zuriya take da cikin zuriya yuqalu lahu dauda ana kiransa dauda qala sai annabi dauda yace rabbi ya ubangiji kam annabi adam yace qala annabi adam yace rabbi ya ubangiji kam umruhu shekara nawa an ka diban mai duniya qala sai Allah yace 60 sana shekara 60 an ka debo mai qala sai annabi adam yace ai rabbi ya ubangiji zidhu min umri 40 sana qara mai shekara 40 cikin nawa cikin shekaruna a diba a 40 a kara mai su cika dai falamman qada umru adam da shekarun annabi adam sun ka kare lokacin mutuwa ba an dabi 40 ba jaa malakul maut sai mala'ikin mutuwa yazo inda annabi adam kala sai adam yace awalam yabqi min umri 40 sana ashe shekara 40 ba su rage ba cikin ai akwai sauran shekara 40 ya manta da yayi kyautar su kila tunda kyauta za a yi awalam yabqa min umri 40 sana ashe shekara 40 ba su rage ba daga shekaruna kala sai mala'ikin mutuwa yace awalam to da ha ibnaka da ashe baka bashe su ga danka Dawuda ba ko ka manta kala yace fa jihada sai adam ya musanta yace a shi kan bai ba su ba asha fa jihada ya musanta fa jahada zuriyatu shi yasa kanga zuri'a ta komi zama abu gaskiya sai sun musanta kaji inda kun ha gadu musu kun fahimta wanda sai adam ya manta da waccan kyauta da yayi ta shekaru nai fa nasiya zuriyatu dan zuri'a ta sun ha gadu mantuwa kaji da lai dan adam mai mantuwa kaza ya ci ya goge baki kun ji inda aka gadu mantuwa ko waka tsaya adam annabi adam yayi kuskure fa kada azuriyatu sai zuri'a ta sun ka zama masu kuskure kaga wadanga abubuwa guda uku kenan duk gadin su mun kai ga ubun mu adam da musu da mantuwa da kuskure duk ga annabi adam mun ka don haka kowane dan adam yana da su sai dai na wani su yana wani yawa Allah ka shirya da mu ثم قال الترمذي سنن الترمذي da ya kawo hadisi yace hadha hadithun hasanun sahihun wa rawahu al-hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa lam yukharrijahu wanga hadisi haka yake yace sai akharja al-tirmidhi wa sahahu al-alamatu al-albani fil jami' as-saghir wa qala fi al-tirmidhi hasanun sahihun kun ji wannan hadisin shi goko shi ma me yake karantarwa abinda waɗancan hadisi biyu da sun haga bace da kuma ayat Qur'ani ke karantarwa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda zuriya annabi Adam duk ɗiyan da annabi Adam zai haifa ya haifar da su daga tsatsan annabi Adam ya shaidar da su cewa Allah shine ubangijin su kuma sun karki wannan shaida sun kai wannan alƙawarin za su bauta ma Allah kun fahimta sai hadisi na hudu yace warawal imamu ahmad aidan an anas ibn malik hayyau dai imamu ahmad duk waɗancan uku yana da hannu ga fitar da su ko to hadda wannan na hudun shi ma imamu ahmad ya fitar da shi daga anas dan malik anan nabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi ya ce yuqalu lil rajul za a ce ma mutun min ahlin nar da cikin yan wuta yawmal qiyamati ranar kiyama sai a ce mai ara'aita ka bani labari law kana laka ma alal ard min shay'in da a ce duk abinda a duniya na komai kana laka ya kasance naka ne duk abinda a duniya na komai law kana laka da a ce naka ne a kunta muftadiyan bihi zaka yi fansa da shi kana iya ba sai duka don a fanshe ka daga wuta kala yace fa ya kulu sai shi mutumin nan yace dan wuta yace na an kware ku zan ba suwa kala annabi yace fa ya kulu sai Allah yace kad aradtu minka ahwana min zalika to duniya na nufaci abinda bai kai hakan gaba gare ka ko na nufaci abinda bai kai hakan gaba wanda gare ka wanda zai tsamo ka daga wuta ka kiya menene imani kai imani da ni kawai kad akhastu alayka fi zahri adam na rike alƙawari akan ka tun kana cikin tsatson annabi adam Allah ta shirki bi shay an cewa kakka hada komi da ni fa abaita kaki illa an tushirka bi shay an sai ka hada wani abu da ni kun fahimta kaga shi ma wannan hadisin ya nuna Allah zai ce ma dan adam kahiri na rike alƙawari gare ka tun kana cikin tsatson bayan annabi adam ma'ana tun kana cikin tsatson annabi adam cewa kakka yi shirka da ni wa akharja fi sahihain adam bukhari da muslim ma sun fitar da shi cikin littafin su kaga waɗannan hadisan guda hudu sun yi tarayya da waccan ayat cikin suratul a'raf cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya rike alƙawari da ɗan adam da shi adam da zuri'a tai to ɗan adam suna cikin bayan annabi adam Allah ya rike alƙawari da su cewa ba su da abin bautawa illa Allah kuma sun rike wannan alƙawarin don hakan ga shi alƙawarin da Imam Dawu yake nufi nan ashe kenan yi imani da wannan alƙawarin to cewa gaskiya ne wajibi ne akan kowane musulmi mun yi imanin ko bamu yi ba mun yi alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da imani to sai gaba ta gaba yace wa qad alima Allah ta'ala kuma haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya sani fi ma lam yazal cikin abinda bai gushe ba cikin ilimi ne na tun azal me azal da dai abinda bai da farko tun azal Allah ya sani fi ma lam yazal cikin abinda bai taba gushewa ba tun da dai ya san adadin man yadkhulul janna adadin wa'in za su shiga aljanna Allah ya san ko mutun nawa ne Allah ka sa muna cikin su wa adadin man yadkhulun nar da kuma adadin waɗanda za su shiga wuta duk Allah ya san su jumlatan wahidatan dunkule jumla guda da zaka tambaye Allah Allah mutun nawa zai shiga aljanna zai ce miliyan kaza mutun nawa zai shiga wuta zai ce miliyan kaza ya sani tun azal fala yazdadu fi zalika aladad ba zai yi ƙari ga wannan adadin ba wala yanqusu min hukum ba zai rage daga gare shi ba ba mutun guda da zai zo daga baya a ƙara shi hakan ga ba mutun guda kuma da za a rage ko ga shiga aljanna ko ga shiga tun da dai kenan tun azal Allah ya tun sanda ya halicci aljanna ya halitta mata waɗanda za su shiga ta tun sanda ya halicci wata ya halitta mata waɗanda za a sa cikin ta Allah ka sa muna cikin aljanna wakadhalika af'aluhum hakan ga ayyukan su su bayi fi ma aliman minhum cikin abinda Allah ya sani da gare su an yaf'alu za su aikata shi duk Allah ya sani duk abinda bayi za su aikatawa Allah ya sani tun kafin halicce su wajibi ne mutum ya kudurta haka nan kun fahimta kaga shi ko wannan yana bayani ne dangane da ilimin Allah ashe inna Allah ala kulli shay'in qadirun wa kana Allah bi kulli shay'in inna Allah bi kulli shay'in alimun wa kana Allah bi kulli shay'in alima da dai sauran ayoyi dake magana game da ilimin Allah Allah ya san komai komai ba abinda ya boyo ga Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala raqibin wala yabsin illa fi kitabin mubinin ba abinda ya boyo ga ba abinda ya boyo ga sanin Allah komai Allah ya sani daga cikin abinda yake cikin masaniyar Allah sanan adadin mutanen da za su shiga aljanna da adadin mutanen da za su shiga wuta sannan da kuma irin aikin da ko waɗanne halittun Allah za su aikata tun da bakin annabi Adam har zuwa mutun na ƙarshe duk aikin da kowa zai aikata a zamanin na duniya Allah ya sani ashe akwai abin da zaka yi ba Allah mamaki shine Allah ka ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa ga gani ashe ayyukan bayi duka halittu ne na Allah Allah ka shiryar da mu wannan shi ma yana da goyon bayan ayoyin Qur'ani masu nuna anna Allah bi kulli shay'in alim wa kana Allah bi kulli shay'in alim inna Allah kana aliman hakim da sauran ayoyi dai masu bayyana adadin ilimin Allah su ma akwai hadisai ingantattu shine yace qalal allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah babban malamin nan bajimin malamin nan Muhammad Nasiruddin al-Albani Imam al-Albani Allah shi mai rahama yace yashirul muallif rahimahullah muallifin littafin Imam Dahawi kenan yana ishara ne ila hadisi Abdullah ibn Amr zuwa ga hadisin Abdullah dan Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yadda Allah tabbata gare su qala Abdullah ibn Amr ibn al-As yace kharaj alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito inda muke wa fi yadihi kitabani a hannunsa akwai takaddu biyu hannunsa na dama rike takadda guda hannunsa na hagu rike takadda guda fa qala sai manzon Allah yace atadaruna ma hadhanil kitabani kun san ko menene waɗannan takaddun biyu ko waɗannan littafan biyu da nake rike da su fa qulna la ya rasulullah mun kace a aya manzon Allah illa an tukhbirana sai in ka ba mu labari fa qala lil ladhi fi yadihi al-yumna sai Allah sai annabi yace ga takarda ko littafin da an ga hannunsa na dama sai ya ce haza kitabun min rabbil alamin wannan littafi ne ko takarda ce daga ubangijin halittu fiye asma wa ahlil janna cikin wannan littafi akwai sunan duk ƴan aljanna Allah ka sa sunayen muna can rubuce duk sunayen ƴan aljanna suna cikin littafin nan wa asma wa aba'ihim da sunan ubannansu wa qaba'ilihim da qabilolinsu wa ni mallan kiruwa guyuwa bahilla ce a wadda kabila tai malla aliyo randu badakari Malla Abu Albani ba nufi kowa dai an rubuta suna ne da sunan uba ne da sunan kabila dai. Misali na nika yi muku ko? To. Ina yake eh? Ne ba wanda ya san kabila ta. Ko ina buga ni kai. To ina yake. Thumma ajmala da yago. Thumma ajmala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ala akhirin akan karshen su. Ma'ana bayan an rubuta an kare zane sai an ka rufe. Kaga kenan ba abinda zai biyo ba wanda za a sawa daga baya kuma. An riga an sa layi an ja layi. Fala yuzadu fihim ba za a yi kari ba cikin su wala yunqasu minkum ba za a rage kowa cikin su ba abadan har abada. Kun fahimta? Thumma qala lil ladhi fi shimali sannan sai annabi yace ga littafin da aka hagon sa yace hadha kitabun min rabbil alamin shima wannan shi kuma wannan littafi ne daga ubangijin halittu fi asma'u ahlin nar ciki ne akwai sunayen yan wuta wa asma'u aba'in da sunayen ubannan su wa qaba'ilihim da qabilolen su thumma ajmala ala akhirin sannan Allah ya rufe akan na karshen su fala yazadu fihim ba zai yi kari ba cikin su wala yanqasu minhum kun ba zai rage ba daga gare su abadan har abada ashe kenan Allah ya san adadin wa'in za su shiga aljanna ya san adadin yan wuta an rubuta suna da na ubannan su da kabilolin su fa qala ashabu da annabi ya faɗa musu haka sai sahabban su sun kace fa fimal amalu to don me aka aiki in kana amrun in ya kasance al'amari karfi daga mino an kare daga gare shi al'amari kenan na sawa aljanna da wata an riga an kare to aikin me muka sallame muka kuma da sauran ayyuka na ibada fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saddidu ku daidaitu ku yi abu wanda yake daidai wa kulu qaulan sadida shine sadada mun yi sadada ko cikin nuriya da salihina yace saddidu ku daidaitu ma'ana ku yi abin da yake daidai wa qaribu kuma ku kusanto ga abin da yake daidai fa inna sahibal janna lalle dan aljanna yuhtamu lahu za a cika mai bi amali ahlil janna da aikin an aljanna za a cika mai karshen rayuwa tai domin kullun karshe ake amfani da shi karshen rayuwa ake amfani da shi ba farkon rayuwa ba shi yasa mai ta addu'a Allah ka kyautata mana karshen mu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizid dunya wa adhabil akhirah da rabbana la tuzigi qulubana ba'da idh hadaytana domin karshe ake amfani da shi ba kace a to ai ni to ana gidan sida ta naka izala amma yanzu na bari to wanda kayo ba ta yi amfani ba indai kai ka bari ba a barin addini abinda Allah ya ce ma annabi wa bud rabbaka hatta yati yak yaqin ci gaba da bautar ubangijinka har mutuwa ta zo ma ita ce yaqini ashe ka fara ka bari gara ma baka yi ba da kai da wanda bai yi ba dai karshe ake amfani da shi Allah ka sa mu kare da kyau to sai yace fa inna sahibal janna dan aljanna yuhtamu lahu za a cika mai bi amali ahlil janna da aikin yan aljanna Allah ka sa karshen aikin mu ya zama wa na yan aljanna shi yasa annabi yace man kana asaru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wa in amila ayya amalin koda ko ya aikata kowane irin aiki wanda bai da kyau indai na karshe ya zanna yan aljanna zai shige ta kun fahimta wa inna sahiban nar shi ko dan wuta ma'abuci wuta yuhtamu lahu za a cika mai bi amali ahlin nar da irin aikin yan wuta wa in amila ayya amalin koda ya aikata kowane irin aiki na yan aljanna koda yayi ta ayyukan alkhairi indai ba dan aljanna na ba za ka ga can karshe ya barkace yayi ta bargaza sai ya mutu akan ta bargaza sai ai mai hukunci da mai ta bargaza Allah ya tsare mu thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi sai manzon Allah iktifa'un bil qawli anil fi'l kenan sai annabi yayi hakan ga da hannuwansa inji shi marwayacin hadisin wane ne Abdullah ibn Amr ibn al-As fa nabazahuma sai ya jefar da littafan thumma qala sai ya ce faraga rabbukum min al-ibada ubangijin ku ya gama komi game da bayi sai ya karanta ayar ga fariqun fil jannati wani bangare suna cikin aljanna wa fariqun fis sa'ir wani bangare suna cikin wuta. Allah ya kare mu daga wuta. A karjahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fassai wa sahahu huwa wa ghairu da shi da wannan su sunka inganta shi. Wa mukharijun fis sahiha an yi takhrijin su cikin silsilatul hadithis sahiha. To abinda Imam Dahawi yake ishara zuwa gare shi kenan abinda a cikin wannan hadisi. Shikenan Allah ya san adadin ƴan aljanna ko su nawa ne, ya san adadin ƴan wuta ko su nawa ne, kuma ya san duk abin da bayi za su aikata. Bayan wannan kuma akwai hadisai duk dai masu shaida akan wannan. Na farko akwai hadisin sayyidina Ali, yace wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala kunna fi janazatin. Sayyidina Ali dan Abi Talib ya kasance mun kasance ga wata janaza fi baqi'il garqad a baqi'a baqi'a makabarta inda makabartar Madina take. Fa atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya zo muna. Fa qa'ada sai ya zauna, kila ba a gama ginin rami ba kenan ko, shi as-sunna in an ka zo ba a gama ginin rami ba to mutane su zauna, inda ba masu aikin ginin ramin ba saura su samu wuri su zauna. Yace sai manzon Allah ya zauna, wa qa'adna hawlahu, mu kuma mun ka zauna kewayensa. Wa ma'ahu miksaratun, tare da shi akwai wata yar sanda gajera mai lankwasasshen kai, walking stick, sandan nan da ake tafiya da ita yar gajera, yar ce miksara. Fana kasa ra'asahu, sai annabi ya sunkuyar da kansa ƙasa. Faja'ala ya shiga, yankutu bi miksarati, yana tonon ƙasa da sandar da sandar. Thumma qala, sannan ya ce ma min nafsin manfusa, ba wata rayuwa mai numfashi, illa wa qad kataba Allahu makanaha, face Allah ya rubuta matsayinta min aljannati, wannan daga aljanna da wuta. In ya aljanna ce Allah ya riga ya rubuta, in ya wuta ce Allah ya riga ya rubuta. Wa illa qad kutiba shaqiyya, kuma babu wata rai mai numfashi, face hakika an rubuta cewa shaqiyya ta babbace a wasa ida ko mai arziki ce. Kenan al'amarin an riga an gama. Qala, sai ya ce shi marwayacin hadisin Abdullah ibn Amr, sayyidina Ali ko, sai yace fa qala rajulun, sai wani mutum yace ya rasulullahi, ya manzon Allah, afala nam kutu, ba za mu zauna ala kitabina akan wancan rubutu da Allah ya riga yayye ba, tunda an ce an rubuta ɗan aljanna an rubuta ɗan wuta, ba za mu zauna akan sa ba, wannan da al'amalin ba aikin addini. Fa qala, sai annabi yace man kana min ahli sa'ada, duk wanda ya zan cikin mutanen arziki, arziki na lahira. Fa sayasiru, da sannu zai kasance ila amali ahli sa'ada, zuwa ga aikin mutanen arziki. Allah zai daidaitar da shi ga ayyukan mutanen alkhairi. Wa man kana min ahli shaqawa, wanda ya zan cikin mutanen tabewa kuma, fa sai yasiru, da sannu shi ma zai tafi ila amali ahli shaqawa, zuwa ga aikin tababbu. Thumma qala, sannan annabi ya ce i'malu, ku yi aiki na ibada. Fa kullun, kowanninku muyassarun, wanda an ka sauƙaƙa mani lima kulluka lahu, ga abinda an ka halicce saboda shi. Kenan wanda Allah ya halicce shi saboda aljanna, Allah zai sauƙaƙa mai aiki tiryan-tiryan zuwa aljanna. Wanda an ka halitta saboda wuta, Allah zai sauƙaƙa mai aiki tiryan-tiryan wanda zai kai shi wuta. Kowanne an sauƙaƙa mai abinda zai kai shi inda Allah ya kaddaro shi da shi. Ayyukan da masu sa'a yanzu kamar yaran ga masu kirminoni area boys, ko jinga an kai da kai baka iya abinda su kai, saboda wahala ce, kana iya ɗaukar yi baka yanka mai jikinka. To amma su za sauƙi, su ba su kai, kana ganin wahala ce, su ba su ganin wahala ce, da sauran abubuwa dai da masu sabon Allah kai. Allah ya shirye shi mu kamar yadda su ku waɗanda ba shiryayyu ba, irin yawo ciyawo cin da kuka yi wurin wa'azi, mutum ya ɗauki kuɗin albashi ne bai biya kuɗin mota, ya ta yi gari wa gari wurin wa'azi da sauran ayyukan addini, rigar su kai haukata ba iya haka nan. Saboda Allah bai sauƙa musu ba, ka gani. Fa kullum mu yassarun lima kulluqalam, don haka duk wanda yaga Allah ya aza shiga aikin alkhairi ba kokarin sa bane ya gode ma Allah, fallace daga Allah. Haka wanda kaga an aza bisa ga hanya ta sabon Allah kuma, kada ka yi mai gode, ka tausaya mai, ka roƙa mai Allah ya shiryar da shi, ba sakacin sa bane, haka Allah ya kaddaro shi da shi. Allah ka shirye shi mu. To ina yake na fa kullum mai sauri lima kulluqa lahu, ko amma ahlus sa'ada, amma mutanen arziki, fasa yayi saruna ko fa yayi saruna ko fayasaruna da sannu za su saukaka li'amal ahli sa'ada ga aikin mutanen arziki wa amma ahli shaqa su ko mutanen tabewa fayasaruna su ma za su saukaka yasaruna yake eh yasaruna eh yasaruna yasaruna li'amal ahli shaqawa su kuma za su saukaka ga aikin mutanen tabewa sun makara sannan sai annabi ya karanta waɗannan ayoyin yace fa amma man aata amma duk wanda ya bada dukiyar sa fi sabilillahi wattaqa kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskanta al husna ita ce aljanna fa sanne yasiruhu Allah yace da sannu za mu sauƙa mai lalle su razuwa ga sauki wa amma man bakhila amma wanda yayi ruwa ga dukiyar da Allah ya bashi ya ibada haƙin Allah a wuraren da ya kamata ya ciyar na wajibi da na mustahabi duk ya kiyaye ruwa wastagana kuma yawwadatu yana ganin dukiyarsa ta isa mai don haka shi babu ruwa ne da kowa kun fahimta wa kadzaba bil husna kuma ya kareta al husna ita ce aljanna fa sanne yasiruhu shi ko da sanne za mu sauka kamai lil usra zuwa ga tsanani kharaja fi sayyani imam al bukhari da muslim sun ka fitar da shi cikin littafan su kun fahimta to kun ji wannan kaga shi ma wannan gaba tana da bakin na ayoyin qur'ani da hadisi ko wajibi ne kowane musulmi ya kudurta duk ɗan aljanna Allah ya san adadin su ɗan wuta Allah ya san adadin su sannan duk abinda kowane mutum zai aikata kuma Allah ya sani wannan yana cikin aqidata ahlus sunna sai gaba ta gaba yace wa kullun kuma kowanne da cikin mutane mu yassarun wanda an ka sauka kamani lima kullaka lahu ga abinda an ka halitta gare shi wanda an ka halitta kenan wanda an ka halitta domin aljanna Allah zai sauƙa mai duk ayyukan da kai aljanna kai dai ka ganin su na wahala shi Allah bai sa mai wahala gare su zai sa mai ganin saukin su sai yayi tayi hayya kai aljanna wanda an ka halitta saboda wuta duk ayyukan da kai wuta za a sauƙa mai su kai dai ka ganin cikin wahala yake amma shi bai ganin wahalar su haka zai ci gaba da yi hayya kai inda aka sanya kai Allah ya tsare mu daga wuta wal'amal bil khawatim kuma ayyuka ana la'akari da su ne da ƙarshe ƙarshen aiki Allah ke la'akari da shi ba farko ba Allah ya kyautata ƙarshen wasaidu mai arziki mai rago shine man sa'ida wanda ya rabauta duk adaillahi da hukuncin Allah ba da kokarinsa ba da hukuncin Allah washaqiyu shi kuma tabadde marashi arzikin lahira man shake shine wanda ya tabi bi qada'illahi shi ma da hukuncin Allah ba don sakacin sa ba kowanne da dan aljanna da dan wata kowanne kaddarwa ne na Allah Allah ka sa an kaddaro mu cikin aljanna shi ma wannan yana daga cikin abin da yake wajibi kowanne musulmi ya kudurta ko yace wa kullum mai sarrin lima kullu kowane mutum wanda an ka sauka kama ne ga abin da an ka halitta domin shi ma'ana kowane mutum akwai abin da Allah ya halicce saboda shi shi ma akwai hadisai game da sun ka nuna haka daga cikin su akwai hadisin sayyidina Ali wanda mu aka karanto yanzu yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace i'malu ku ya aiki fa kullun kowanne muyassarun wanda an ka sauka kama ne lima kullu lahu ga abin da an ka halitta mai saboda shi a ga dan aljanna kenan za a sauka mai ayyukan aljanna sannan dan wuta shi ma za a sauka mai ayyukan wuta wa an zuhairin an karbo daga zuhair an abi zubair shi ko ya karbo daga abu zubair an jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhu ma shi ko abu zubair ya karbo daga sahabin annabi jabir dan abdullah al ansari yadda Allah tabbata gare su qala jabir ya ce ja suraqa ibn malik ibn juhsham suraqa dan malik dan juhsham ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suraqa yana cikin sahabbai ko mun yi labarin suraqa lokacin da annabi zai hijira wanda ya bi annabi dokin sa ya kafe kawun dokin sa kafe ga hakon Allah shi asbabiyan musuluntar sa fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah bayyin lana dinana bayyana mana addinin mu ka anna khuliqana al'ana kamar dai yanzu ga an ka halicce mu fi mal amalul yawm don me ake yin aiki yau aikin da an ka ce mai na ibada nan duniya don me akai a fi ma jaffat bihi al-aqlam shan ana aiki ne cikin abinda al-aqlam ma sun riga sun bushe game da shi wajen rabbihil maqadir kuma kaddara ubangiji ta gudana gare shi tunda an ce dan aljanna an riga an rubuta shi dan wuta an rubuta shin aikin da muke yi muna yi ne domin tabbatar da wannan ko ina aiki am fi ma yustaqbal ko ana aiki ne ga abin da zai zo nan gaba qala la annabi ce a ko alama bal fima jafat bihi al-aqlam ana aiki ne ga abinda alqallum ma sun ka bushe game da shi wajarin bihil maqadir kuma qaddaru sun ha gudanar game da shi ba ana aiki ne saboda future ba ana aiki ne dangane da hukuncin da Allah ya riga ya hukunta Allah ya riga tun kana cikin uwarka wata hudu hadisin dan Mas'udu an rubuta in dan aljanna ke dan wuta ko to aikin da za ka yi za a daidaita ka ga aikin da zai tabbatar da wannan rubutun na Allah ne kun fahimta ba wani abu da zai zo in future ba so ina yake qala sai yace shi Sadaqatu ibn Malik ina yake Fatima al-amal to tunda haka ne tunda alqallum ma an riga an rubuta kuma alqallum ma sun bushe kaddara ta guda ta riga ta gudana Fatima al-amal to don me aka aikin an riga an rubuta dan aljanna an rubuta dan wata da sai mai zaman nan mu jira lokaci kawai in ka zo dan aljanna ki asaka dan wata ki asaka al-zuhair zahir yace thumma takallama abu zubair sannan abu zubair da na karbi hadisin gare shi yayi magana bi shay'in da wani abu lam afham wanda ni ban fahimci me yace ba fa sa'alta sai ni tambaye na ko sama qal me yace fa qala yace cewa annabi ya ce i'malu ku yi aiki fa kullum mayassarun kowannin ku wanda an ka sauƙaƙa mane ga abinda an ka halitta mai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi ka gani ashe kowane mutum ana daidaitar da shi ga yin aiki domin ya tabbatar da abin da Allah ya halice saboda shi inda ma an rubuta dan wuta ne to za a sauƙaƙa mai duk aikin da aka yi mutum wuta shi za a sauƙaƙa mai ya ci gaba da yi in kuma an rubuto dan aljanna duk aikin da aka yi shi aljanna Allah zai sauƙaƙa mai kai ɗaya dan kallo ka ganin kamar cikin wahala shi bai taɓa ganin wahala sai Allah ya riga ya sauƙaƙa shi gare shi kun ga yadda abubuwa suke ko sai hadisi na biyu cewa an salim na sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace innar rajula lalle mutun la ya'malu lalle zai yi aiki da amali ahli aljanna da irin aikin ɗan aljanna fi ma yabdu lin nas ga abinda ke bayyana ga mutane aikin da wani kai irin aikin ɗan aljanna ne ayyukan alkhairi ne kenan ko wa huwa min ahli an-nar alhali bunekin banza na yake yi dan wuta ne me zai nuna haka nan karshen rayuwa ta duwan ga aiki da hagan karshen rayuwa ta zai bari zai canza sai ya hada mashirgi da bada ya mutu don maganar Allah rubutun da Allah ya mai gabe da shi ya tabbata Allah ya tsare mu don haka ashe kenan farko ake la'akari da shi ko karshe wa innar rajula kuma lalle mutun la ya'malu amala ahli an-nar kuma zai yi aiki irin aikin yan wuta ko aikin yan wuta fi ma yabdu lin nas ga abinda ke bayyana ga mutane wannan aikin ba mai yi ne illa dan wuta wa huwa min ahli al-janna alhali kuma shi ne cikin yan aljanna ashe kenan bayan ya gama shirgi da bada tai sai in rayuwa tai ta zo karshe sai Allah ya jiya mai haske na shari'a sai ya yo U-turn sai ya ba aikin nan na ƴan wuta sai ya aikata aikin ƴan aljanna sai ya mutu akan aikin ƴan aljanna domin rubutun nan da Allah ya game da shi ya tabbata akai ne sai ya sashi aljanna don haka ashe kenan ba yadda za a yi muzanna cikin aminci sai mutun ya mutu an kai shi aljanna sannan ya samu aminci kullum muzanci cikin sauna kada aikin kai ya rude ka domin kaddara yau kana sallah kana sallolin nafila kana sadaka ta tadawwi kana azumman nafila ka duk da ayyukan alkhairi sati duk ka karanci qur'ani ka haddace ka karanci qur'ani ko ma kila ma ka haddace duk da ayyukan alkhairi kana yi ka san wa da karshe zai zama kada wannan ya rude ka dauka ai kai na kware kake a baka sani ba zai yi lokaci ya zo kila dan abinda bai kai ya ka bai sha makance tsakaninka da wayannan ko ma ka ruguza shi minti guda duk ka ruguza aikin da kai sai a kawata ma rayuwa mai ɗebe-ɗebe ba shi yasa an ka kira ta guga ba ita aka ɗebi ruwa da ita ba to haka Allah ya kira zuciya guga wallahum zanuban mithla zanubi ashabihim suna da guga irin guguna abinda an guga shine zuciya an misalta zuciya da guga saboda irin yadda guga ke ɗebi ruwa haka rayuwa ka ɗebi abubuwa saboda abubuwa ka ce kai wallahi siyasa 2019 da ni za a yanta bare Allah ya kai mu 2019 sai na shiga siyasa don mu ɗebe haushi. Sai ka shiga siyasa, sai ko ka shiga takarar kansila ko chairman ko dan majalisa ko sanata ko ko gwamna ko shugaban kasa, ko in ka shiga takara sai kaga abuwa sun rikirkice mutanen garinka sun baku baya, sun baka baya. Sai ku zanna tare da yan jam'iyyar ka, chairman na party da sakatar da sauran yan jam'iyyar ka, to wallahi abuwa sun rikirkice. Da wannan yace to wallahi mun taba shiga irin kaga zaben da an kai 2015 da abuwa sun ka rikirkice, wallahi a gangamin ka tai akwai wasu bokaye can can abin ga bargu suka, in dai ana iya hakan wallahi ka taunna aikin su. Sai kaga da ka fadi bari ka sai ka danyo, in kayo ka tuba haka shedan zai nuna ma ayi, in kai in siyasa ta kare ka tuba. Kuna kun fahimta tun kana kiyama, kana kiyama har shedan ya yi ma a tahi. In kun ka tayo kun ka iskan masu waɗannan arna na bargu, sai a ce to yara yara ƙanana waɗanda basu bulaga ba aka sun kawo yara yara shinda, kuma masu rai ba matattu ba, da rai za ku kawo su zuwa su kashe su su ɗebi wani abin da cikin su da shi za a aiki yara shinda. Kana diban haka nan sai ce mai ce to wallahi abin ga kan da kunyar duniya ba haka ne, an kasa a tuba da akwai tuba, kofar tuba tana nan buɗe, tana nan buɗe, amma wata bata ma kana cikin masu shiganta. Kaji shikenan ƙarshe dai sai a ce to shikenan, to hon bari duk Allah ya da hannunka, mu bari muna kawowa ba ka yadda ba. Oh sai a ce a samu ɗayan mutane yaro zai na makarantar Islamiyya a sace shi, yaro zai an aika sayan gishiri tanki a sace shi, a tare yaro shi da ɗayan mutane a ɗauka a kai mu waɗancan kafin rai su kashe su yi matsafi. In sun kai matsafi Allah ya sa ma ka ci zaɓen, bari mai ma fatar ka ci zaɓe, a yi zaɓe ka ci, ka ci ɗan majalisa kayan a rantsar da ku, ka shiga mota za kana Abuja wurin ƙaddamar da ku mota ta fara da kai ka mutu, kun baka tuba ba, ko ko wurin campaign din ka mutu, ana yi ko ba a yi? A kowane 2007 in kun tuno ɗan majalisa wanda salamiyar gada ɗan majalisa mai wakiltar Gwadabawa Illela House of Reps, an yi zaɓe ya yi chairman na local government ɗin Illela, manajan banki ne ya yi chairman, to ya yi takarar ɗan majalisa 2007 PDP ya ci zaɓe, yana da gona Fadama, ya ce Fadama rijiya kawai rijiya lahiya lau sai ta gabci ya kwaɗa, sai shi ya ajali ne ba a gane ba sai gobe. Ta bada ta an kai ta bada ta ina yatta ina shirin cikin rijiya ya mutu dan majalisa da bai, to in yayi tsafi yana ga wani hannu kaga yayi gaban za, to shi ya samu tun duk abin da yake bisa gare shi na ibada kada ya rute ka kullun zam cikin sauna, roƙi Allah ya sa a ƙare lafiya domin ƙarshe Allah ke la'akari da shi ba farko ba, Allah ka kyautata ƙarshen mu. To hadisi ina yake ko وزاد البخاري امام البخاري يا قارا دا تاشي روايه نا حديث يچه وانما الاعمال بالخواتيم النبي يچه kawai ayyuka ana la'akari da su ne da ƙarshe, ƙarshen ayyuka Allah, ƙarshen rayuwa Allah ke la'akari da shi ba farko ba, Allah ya kyautata ƙarshen. وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال kuma yazo cikin Bukhari da Muslim daga dan Mas'ud, hadisi mashhuri wanda kowa ya san da shi don yana cikin arba'un hadis tun primary ake karatun sa. Yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan Mas'ud yace manzon Allah ya bamu labari, wa huwa sadiq, shi annabi mai gaskiya ne, al-masduq, wanda ake zo ma da gaskiya, cewa mi inna ahadakum, cewa dayan ku kowane daya da cikin ku mutane, yujma'u khalqu, ana hada halittar sa, fi badin ummi, cikin cikin mahaifiyarsa, 40 yawmin, kwana 40 da fata yana digon mani, sai an kai saduwa an ka zo mani cikin mahaifa, to maniyin da Allah ke so a halitta sai a yi preserving din ne, sai a garɗebi maniyin mahaifiya a ɗebi na mahaifi sai a haɗa su a garwaya, to sai a basu nan cikin mahaifa, sai Allah ya sa akwai mala'iki, mun karanto cikin Sahih Bukhari, wani mala'iki Allah ya halicce shi iyaka aikin da yake wa Allah kula da mahaifan mata, duk maniyin da Allah ke son ya halitta ta yi hitsarin duniyan nan ba za ta hitsare shi ba, ta sha maganin family planning na duniyan nan ba za ta iya kashe wannan kwaya ba, mala'iki annan yana kula da maniyin. don haka maniyin zai zauna kwana 40 cikin mahaifiya matsayin dugun mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalika sannan ya koma gudan jini shi ma kwana 40 thumma yakunu murgatan sannan ya koma tsoka daidai wanda ake jiwa cikin baki a hadi ita ce murga matum dagu kenan abinda ake iya tattaunawa a hadi sannan ya koma ya tsoka mithla dhalika shi ma kwatancin haka nan kwana 40 kaga kwana 40 gida uku kwana nawa kenan 120 wata nawa kenan wata hudu kaga ashe da bakin sadda mace ta dauki ciki zuwa kai wata hudu cikin bai da rai kun fahimta to yace ina yake thumma yursalu ilayhi almalaku sannan in ya kai wata hudu kwana 40 gida uku in ya kai wata hudu thumma yursalu ilayhi almalaku sannan sai a turu mala'iki zuwa gare shi fayan fuku fihi ruha sai mala'ikin ya busa mai rai kaga ashe sannan zai abusa mai rai don hakan ga zubar da cikin mace kahin ya kai wata hudu kan abusa mai rai laifi ne amma laifin bai kai ga bayan ya kai wata hudu ba an busa mai rai haka bayan ya kai wata hudu an busa mai rai zubar da shi kuma ba ɗaya yake da kashe mutum ba kun fahimta saboda sadda abu yake cikin ciki ba a ce mai mutum tayi ake kira ne aljannin sai an haifai amma in yanzu ga an ka haifai in dai an haifai da rai kan ma ƙureshiyan mutu to da kai da wanda ya kashe mai shekara 80 duk hukuncin ku guda Allah ya shirya da mu Allah ya sawaka to ina yake yace thumma yursalu ilayhi almalaku sannan a turu mala'iki zuwa gare shi fayan fuku fiye ruwa sai ya busa rai gare shi wayumar bi arba'a kalimatin sai a umarci mala'ikin da rubuta kalmomi hudu sai ya tace lawal mafuz inda suna ne yake shi dan gada a cikin cikin mahaifa ta wata hudu sai a sa mala'iki ya rubuta kalmomi hudu da katibin rizki sai a rubuta arziki nai wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da duk ayyukan da zai aikata wa zamanin na duniya wa shaqiyyin aw sa'idin sannan da makoma ta gobe kiyama in tababbe ne in mai arziki to waɗannan tun mutun na cikin cikin mahaifiya ta wata hudu an rubuta to jama'a ga tambaya tunda tun kana cikin cikin mahaifiyar ka wata hudu an rubuta duk arzikin da zaka samu mi ruwan ka in wani yace bai son ka in yace bai son me ka iya tarewa ya kawo gare ka ashe zuwa neman wani ya so ka bata lokaci ne kamar damuwa da wani na kiyayya in yana kiyaye da kai yana iya zuwa can ya tamfarin yayi altarin ya soke wani abu cikin arzikin da an ka rubuta ma yana can lawal mafuz an rubuta dalla aliyu ya bu zai samu kaza raya ce ta duniya duk wani duk duniya ta ruce ba husuna ba mai iya zuwa ya cire kosanti ya rige kosanti cikin abin nan don haka kiyaye su wani tasiri za ta yi gara ashe wawa shi ka damuwa da wani bai so in bai so mutum me yake ma yana ma shaka iska kai akai ga arzikin sannan kuma wawa ɗaya ka dama wannan so to in yana so na mi zai ƙara bai ƙara ma ko santi daga abin da Allah ya rubuto ma ashe waɗannan duk da an kalfo ba su ya kamata a damu da su ba son Allah da ƙin Allah ya kamata a damu da su kar ka yadda kai abin da Allah zai ki ka sannan kullun zan cikin bi da yadda Allah shi na mai lahalarka cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu in kanu mu'minina Allah da manzon su sun kai cancanta mutun ya yadda da su yayi abin da za su yadda da shi inda mutane sun zama mu'min to amma yanzu ba yadda Allah aka yadda mutane yasa duk abin da mutane za su sannan duk wanda mun karanto hadisin Aisha cikin Fathul Majid in kuna tunowa hadisi ne hasana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya saba ma Allah domin ya yadda da mutane sai Allah ya hada shi fada da mutanen nan sai ka gama saba ma Allah don su yadda da kai sai Allah ya gama kanku ya kawara ka kai aikin banza amma duk wanda ya saba mu mutane don ya yadda da Allah to Allah zukatan mutanen ba ga hannu ne suke ba sai ya jawo zukatan bayin nan da ka saba mu girin da su zo su soka don haka yadda Allah ya kamata abu daya ku jama ba yadda wani ba in mutum yadda komai bai iya karo ma sannan komai mutum bai iya ma na sheri ya ce sherin wa inda wanda bai san inda alheri yake bai san inda sheri yake in ya san inda alheri yake ya kawo makan sama na don haka ka dauka duk abin da ya same ka alaka Allah ya kaddaro ka huta sai cewa ne kullu min sheri ina san inda sheri yake ko wallahi in ba don wani ba da ban samu kaza wallahi ko babu shi kana samu shi to duk wanda na samu iri ne ko he da shi wannan ne ba su ko kai dai ka samu wannan alherin to duk wanda samu wabba su in ka ce kai wane baka wane in ba da wane ba da baka samu ba to duk wanda sun ka samu iri ne ko he da shi shi wannan nan shi ya ba su ashe kenan kaga tawaye imani ce to Allah ka tsare mana imanin mu dan me nema haƙe ne nema haƙe bai da amfani in mutun ya zalunta waya ga tauta sai ka tawo ka dauke sai yake kai ƙara kotu a amsa mai abita nema haƙe ne nema haƙe ya halatta nema haƙe ga musulunci ko bai halatta ba ya halatta haƙe ne an zo an ce a tsaya ai primary an yi magudi don haka muna da haƙin mutum kai ƙara kotu ai muna magudi ga primary kaga in tun ko an yi zabe tun da primary ba ai assasa shi yanzu gina ga ba sai da an kai foundation ba to sai an ka samu sai an ka cika ma blow an ka samu blow wanda bai da ƙarhi wanda ya shi yayi yawa an kai foundation kana ganin ko an samu blow ƙarai irin wannan nasidi mamman wanda in ka kado shi cikin mota ba shi an ada shi da sam ginin na tsayi foundation bai da kyau don haka tunda tun primary ba assasa shi akan gaskiya ba ashe in an yi zabe dubu aikin banza ne inda ga kotun ƙarai kuma an yi ai Najeriya ba wai yanzu an ka fara yi ba haka an kawa Ameci Amecin da kuka ji tsohon kahirin na Ameci na tare da Buhari ai haka an kai mai zamanin Obasanjo zamanin kama kariya Obasanjo duk duniya ba wanda Obasanjo ji kama kariya inda yayi da Fir'auna duk abin da ka san Fir'auna ya sai yayi shi to shine an ka zo Ameci ya tsaya PDP mai ci yayi an kai primary shi ya ci quite all right amma haka Obasanjo ya kama kariya ya dauki ticket ya ba wani an haƙi ba Ameci don ba a so ne kuma ba Obasanjo da ya kona Sokoto an yi bari mu dauka Obasanjo kahiri ne nan Sokoto da an musulmi sun yi kuma ƴan uwansu sun kawa lokacin da an kai zaben local government kwanaki yanzu ba ai shekara guda ba ga mutanen da na ci primary amma an kai mirde su an ka dauka an ka ba wasu an yi ko ba ai ba sun kai ta bugo min waya nace Allah ya sa su kashe wai in yi magana nace don mi naki magana Allah ya sa su kashe ba na ce kakku zabe su kun ka zabe su ba tukuncin zabin da kun kai musu kenan don kaga ba ba sun ji daya saba kama kariya ba har musu hannan Sokoto ana kama kariya kuma ita annan ana yi to shine Ameci da an kai mirde shi bayan ya ci shi ya ci zabe sai an ka dauka an ka ba wani don hankali sai ya tafi kai kara kotu duk kotun da yazo ai wace da shari'a tai har an haka Supreme Court ka san hukuncin da Supreme Court tai don haka Ameci primary da yayi da an ka dauki primary dinai an ka ba wani shi wace shi ya ci yayi takara ya ci yayi campaign yayi takara ya ci zabe ya ci zabe an ka rantsa sai gwamna amma Supreme Court lokacin nan da yake suna dan kwatantawa masu rawun nan ciya ba su shiga inda suke ba can ba su da sarakuna masu cin amanan mutanen su to shine sai Supreme Court da sun ka bincika ba cewa sun kai an soke zabin wanga ba cewa sun kai dai a rantsar da Ameci with immediate effect kaje da Ameci da dai Ameci bai tai yayi campaign ba shi primary tai yayi amma sai an ka ce a rantsar sai don shi ya ci primary don haka yanzu wacce da an kai campaign wacce dan takarar PDP to wane ne bona fide dan takarar PDP halattaccen dan takarar PDP Ameci zaka da rantsar da Ameci ba a ce a soke a saki za abinda mun ka so a yi je kenan ni haka ne so ni ban muna hucci almajira Abdul Wahhab muke Abdul Wahhab ga sunna TV ce ni ba karuwa bane don haka bayyo a ce ban da ra'ayi ina da ra'ayi to tsakan da Allah abinda mun ka so a yi je kenan kuma haka ya kamata a ce a yi amma saboda wasu waɗanda ba san Allah ba sun gitta to mun ba su da Allah in sun yi ƙarya mu sun yi ƙaryan Allah to shikenan a bari a sa zuwa a gani ai ba yau an ka fara ba duk wanda ya hada kai da wani ya saba ma Allah sai Allah ya garkan su ina kidan ya muku misali dubu cikin garin Sokoto kuma wanda an kai wanga zamani ba can zamanin wanda ya wuce ba misali dubu ana iya baku misali hada kai a gaura da baya sai ka ji suna hada sai an zo rabo don haka sai waɗannan wannan gayya da hagani su billiya ba su za su zama masu rabo Allah ya so masu lokaci kaɗan to Allah ya shiryar da mu don hakan ga kai ƙara in an kai magudin zabe bai da illa neman haƙƙi ne to mu tafi sa ina yake eh eh to yace thumma yursalu ilayhi al-malaku fa yanfukhu fihi ruha ko wa yumru bi arba'i kalimatin sai a umurce shi da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi sai a umurce shi da rubuta umurce mala'ikin da rubuta arzikin shi mutumin don haka duk arzikin da zaka samu ko kace zabe ko kakkace zabe ko kai dan majalisa ko kakkai ko kai gwamna ko kakkai ko wannan kujera ko ka hata ko kakka duk abinda arzikin ka sai ka samu dan gote cewa an kai ba Najeriya duk Afrika ya hako kuɗi ko fada me ya taba shiga takara me an ka zabe ashe kenan ba sai kai dan majalisa ko kai gwamna ko kai shugaban kasa haka gwamna nawa yayi gwamna kuma yayi tuno abiye kuma goro ko abin sai ya kuma dan raraka anya ko ba ai ba ashe ba cin zabe ka a arziki ba arziki daga Allah ne roki Allah kawai shi ma arziki duk yayi wani bujuri sannan in Allah ya ma ba wani maki daga iya sha maka cewa tsakanin ka da shi ce ai bari wallahi wallahi tunda bai bi mu ba mun kibe ba ba mu bi su kuma ba mu biya su kuma wallahi ba su iya hana mana cin abinci in ko suna iya su hana ga bellan ni na gitta kaina don Allah hana min cin abinci ni sun nake abatuwa gidana wanda dattijo mai hikima an kai nan Sokoto kwanaki wannan abin labari nan cikin garin Sokoto an kai dattijo ne mai hikima shikenan sai an ka zo suna hira sai wani ya ce to dattijo nan malami ya ce Allah wani ya ce mai Allah ji kamallan ko jiya muna tare da alƙalan alƙalai wallahi na ji yana ya kyace ka yayi magana yayi kyacci ina ganin ka taba shi sai cika ko gajiyar nan an yi towo gidana ina ma magana alƙalan alƙalai yake ce kace ai tuce to duk yace wanda bata hana ai towo gidana mai amfaninta ai in alƙalan alƙalai yake ce ni kamata ai ka ai towo gidana shekara ta nawa rabena da gwamnati ka cikin ta bakwai nake ban rabena da gwamnati ana towo gidana ko an bari ashe kenan arzikin ba gare su ɗaya na ba yanzu arzikin wani kaci na gwamnati ko na Allah na Allah in kana da tsane ka hauka ruhi inda yake zuwa kaji shi yasa wasu na ganin in baka bi wani ba wallahi zaka talauta ba za mu bi shi ba kuma wallahi ba za mu yi talauci bi iznillahi duk wani kahiri da an ka aje matsayin Allah ba mu tare da shi duk wanda ha ganin in ba a bi shi ba za a wahala to ba mu a faɗa mai ba mu da yatai ya yi zuwa halat ko ba aka ta'annan ba ba mu tare da kowa illa annabi Muhammadu ni duk duniya ba wanda kowa ya yi min tsurur in bi shi in ba annabi Muhammadu don haka in dai kai ba annabi Muhammadu da ba ƙarya haka in ka ci bello na bi da kai ni ban bi da kowa illa annabi kaji duk wanda arziki na yake hattuwa ga hannu ne ya rika ya koma basuwa da wurin an kai Jonathan ka aiko mai kuɗi yau Jonathan yana ina to ya bari an bar tuwo gidana abin nan da ba ku sun haɗi sai kun haɗai bello ya ba Allah ka arzuta shi sai kun gama hasada ku haɗi haka nan dole kaji to Allah ya shirya da mu kuma ga waɗanda sun ka saki Allah nan sun ka biyo su ƙattan banza mun yi su wadata hayyo mun ga ƙattan nan na banza da sun ka bi suna nan ƙattan banza kamar wanda muka ce musu hayyo ba su wadata su ba ba su ɗebe musu takaici ba in mun ka haɗu rigar bello ya fita ta su kyau kuma su sun fiki Allah sun bi wasu mu ko mun saki wa'ancan mun bi Allah kaga Allah ya ishe mu mai ya tawakkal Allah fa huwa hasbu idan ta ka aiki inna Allah baligu amri qad Allah li kulli shay'in qadara to Allah ya shirye da mu sai a umurce mala'ikin da rubutun abu hudu kalmomi hudu ga katibi rizqi sai a rubuta arzikin shi mutumin nan da awata hudu cikin cikin mahaifiyarsa wa ajalihi da ajalinsa tsawon rayuwar da zai yi duniya ko numfashi nawa zai yi wa amali da aikinsa duk ayyukan da zai yi da na kware da miyagu wa'anda zai yi duniya ashe ba abin zaka yi ba Allah mamaki ya sani wa shaqiyyan aw sa'idan da kuma makomarsa gobe kiyama tababbe ne ko mai arziki ne dan wuta ne ko dan aljanna ashe kenan an rubuta tun kana wata hudu cikin cikin mahaifiyarka kun fahimta to Allah don rahamaka Allah ka sa an rubuta muna masu arziki sai annabi ya ce fa wallazi la ilaha ghairu ina rantsuwa da wanda babu wani abin bautawa da gaskiya in ban da shi inna ahadakum lalle dayanku la ya'malu lalle yana aiki bi amali ahli aljanna idan aikin yan aljanna
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha hayyazan ba komi tsakani ne da aljanna illa zara'un face gurgudun zara'i guda fa yasbiqu alaihi alkitab sai rubutun nan da Allah ya rubuta can ga sunanai ashe duk ai kuma jinga da yake aikin yan aljanna ashe dan wuta anka rubuta fa yasbiqu alaihi alkitab sai rubutun nan da anka yi ya gabata gare shi fa ya'malu sai shi aiki bi amali ahlin nar da irin aikin yan wuta fa yadkhulu sai ya shige ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe kenan da ƙarshen al'amari an kai mai hukunci ko da farko da ƙarshe innamal a'malu bil khawati Allah shi kyautu ta ƙarshen wa inna ahadakum kuma lalle ɗayan ku inji annabi sallallahu alaihi wasallama la ya'malu bi amali ahlin nar zai yi aiki da irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa da hayyazan ba komi tsakani ne da wata illa zara'i bai komi illa ta asara rayuwa sai kun fahimta hayya zan babu komi tsakani ne da ita illa gurgudun zara'i fa yazuku alaihi alkitab ashe can ga rubutun nan da an kai cikin lawa mabu ashe an rubuta da mai arziki ne da aljanna ne to sai rubutun nan ya riga ya gare shi fa ya amalu bi amali ahli aljanna karshen rayuwa ta sai ya aiki irin aikin yan aljanna fa yadkhulu sai ya hada aljanna sai shiga aljanna don haka jama'a innamal a'malu bil khawatim kullun yanzu cikin kokon zukatan mu karshe Allah ke amfani da shi ba farko ba ashe tun da karshe aka amfani da shi kada mu sake kada ayyukan musu rude mu ba ku ganin wasu ƴan uwa biyu inji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi wannan dan uwa mai aikata ayyukan alkhairi wannan mai aikata ta'asa sai shi mai aikata aikin alkhairi kullun yana wa mai ta'asa ga nasiha kai tsoron Allah ka bari sai ya mai izgili wata rana yayi rantsa ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba wallahi Allah bai gafarta ma la'akari da irin ta'asar da yake aikatawa da kuma an kai mai da siya ya izgi ya ce wallahi Allah bai sai Allah ya turo mala'iki a faɗa ma annabin ya ce man ya ta'ala alayya wa ke rantsuwa gare ni Allah a gafara lahu lanin cewa ban gafarta mu wani kada gafartu lahu to na gafarta mai wa habattu amalaka kai ko mai kurin na kware yake na bata aikin ka ka gani da ni bata aiki ne da kalma guda da ta hito ga baki ne kalma guda don haka kai aiki shekara miliyan kalma guda za ka wadi ta roshe sai ka ridda duk ta roshe aikin nan kuma ka mutu haka nan ko aiki guda za ka aikata ika ta isa kai aika duk ya roshe abin da kai yoka ta shiga wuta kuma kila kai shi karshe da gare sai mutuwa shikenan ka mutu ba na kware ba don haka mu yi ta addu'a Allah ka sa mu kari da kyau wal ahadith fi hadha al bab kaseera hadisi dai cikin wannan babi masu nuna cewa kowane mutum an rubuta mai abin da an zai aikatawa da an rubuta mai makoma ta yin dan aljanna yin dan wuta sannan kuma Allah zai sauka mai hanyar bi don ya cimma abin nan da an ka rubuta mai sannan kuma da cewa ana la'akari ne da aikin sa na karshe ba na farko ba hadisai cikin wannan babi masu yawa ne wa kadhalika al-athar hakan ga athar an-salafi maganganu daga salafun salih Allah shi musu rahama inda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya ce ni na shi cikin zakatan subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya gafarta mu ne ya sa mu cika da imani